This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 29 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji cewa an shiga murza gashin baki kan batun sahihancin gyarar matatar man Najeriya NNPCL da ke Fatakwal ko akasin haka.
Abu ne mai wahala gaske. Yan siyasa na tilas kai musu yadda suke so, in ba haka ba sai su zo ba wai kawai su fitar da kai ba, in aka fitar da kai a kulluma wani sharri, duk wannan shi yake kawo abin nan.
Idan kuma mun waiwayi batutuwan zaben shugaban kasa a Ghana, za a ji cewa dan takarar jam'iyyar adawa ta NDC John Mahama ya ziyarci zangon Nima da daren jiya.
Idan mun so samu rage kudin zuwan haji, yanda kowanda ya yi niyyarsa ya je haji ya samu sautin shi.
Kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa, inda yau shirin zai sake tabo batun lakurawa da sauransu. Sannan da yake yau Juma'a ce, za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Kamar yadda aka sani dai, lambar da za a kira ita ce 2-2-9-6-5-0, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Ministan harkokin wajen kasar Ukraine ya kira ga takwarorinsa na kungiyar tsaro NATO da su baiwa Kyiv gurin gayyata zuwa wani taro a birnin Brussels na kungiyar kawancin tsaro ta kasashen yamma, a cewar wata wasiƙa da Reuters ya bankado a yau Juma'a. Wannan wasiƙar ta nuna yunkurin Ukraine na sabunta kokarinta wurin ganin ta samu gayyata zuwa NATO, wanda yake ɗaya daga cikin shirin samun galabarta wadda shugaban ƙasar Volodymyr Zelensky ya bayyana a watan jiya domin kawo ƙarshen yakin wanda mamayar da Rasha ta kai a shekarar 2022 ya haddasa. Ukraine ta ce tana sane da cewa ba za ta iya shiga ƙungiyar ƙawancin ba har sai an kammala yakin, amma ba ta gurin gayyata zai nuna wa shugaban Russia Vladimir Putin cewa ba zai cimma babban manufarsa ba na yunkurin hana Kyiv ta zama mamba a kungiyar NATO. Hukumomi a Najeriya sun faɗa yau Juma'a cewa akalla mutane 100, wanda galibinsu mata, sun ɓata bayan da wani jirgin ruwa da ke jigilar masu kasuwancin kayan abinci ya kife a kogin Niger da ke arewacin Najeriya. Jirgin ya dauko fasinja ne daga jihar Kogi a kusa da kogin zuwa makwabciya jihar Niger da safiyar yau Juma'a, lokacin da jirgin ya kife, a cewar kakakin hukumar kai agajin gaggawa ta jihar Niger Ibrahim Audu yana faɗa wa kamfanin dallancin labarai na Associated Press. An tabbatar da mutuwar akalla mutane 8 nan take, lokacin da masu ninkaya na wurin suka yi kokarin ceto wasu fasinjojin, inji talbijin kasar ta Channels, yayin da yake ba da rahoton wani da ya shaidi lamarin. Hukumomi ba su bayyana musababin hatsarin ba, sai dai kafafen labaran kasar sun yi zaton cewa jirgin da ya kwaso fasinjoji 200 ya dauki mutane ne fiye da kima. Yawan mutane fiye da adadi a cikin ababen hawa wani abu ne da aka saba gani a yankunan karkara a Najeriya sakamakon rashin hanyoyi masu inganci, lamarin da ke tilastawa matafiya su bi wata hanya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a cikin dare ya kashe akalla Falastinawa 30 a zirin Gaza, wanda galibinsu a sansanin Nusrat ne da ke tsakiyar yankin, a cewar ma'aikatar lafiya a yau Juma'a, bayan da wasu tankoki suka janye daga wani yanki da suka yi wa ƙawanya. Ma'aikatan lafiyar sun ce an kwashe gawarwaki 19 na Falastinawa da aka kashe a arewacin Nusrat, ɗaya daga cikin yankuna 8 da suke ɗauki da sansanoni 'yan gudun hijira. Wasu tankoki dai sun ci gaba da kasancewa a wani wuri na sansanin, kana hukumar ayyukan gaggawa na Falastinawa ta ce rukunin ma'aikatanta sun gaza maida martani ga kiraye-kiraye da mazauna wurin suke mata waɗanda suka makale a cikin gidajensu. Ma'aikatan lafiyar sun ƙara da cewa an kashe sauran mutane ne a wasu sassa na arewa da kuma kudancin zirin Gaza, sai dai babu wata sabuwar sanarwa daga ma'aikatar tsaron Isra'ila a yau Juma'a, amma ta faɗa a jiya Alhamis cewa dakarunta sun ci gaba da kai hare-hare a wasu wurare da ake aikata ta'addanci a zirin Gazan. A ƙarshe, 'yan ludu da maɗugo ko kuma 'yan LGBTQ a ƙasar Ghana sun faɗa cikin rashin tabbas akan wadda za su zaɓi a babban zaɓen ƙasar wanda za a yi a wata mai zuwa, bayan da manyan 'yan takarar suka yi alƙawarin murƙushe batun 'yancin 'yan ludu da maɗugo wanda ya ɗauke hankalin al'ummar ƙasar. Babban aiki da ke gaban duk wanda zai yi nasara a zaɓen ranar 7 ga watan Disamba shi ne sanya hannu akan amincewa ko kuma ƙin amincewa da ƙudurin doka wadda Majalisar Dokoki ta tabbatar da shi a farkon wannan shekara, wadda ta tanadi hukuncin ɗauri ga duk wanda aka gano mai ludu ne ko maɗugo. A ranar 18 ga watan Disamba ne dai kotun kolin kasar za ta zartar da hukunci akan ingancin kudirin ta fuskar doka da kuma kalubaloli da kudirin dokar suka iya fuskanta a dokance. Dan takarar jam'iyya mai mulki kuma mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia ya sha faɗin cewa zai sanya hannu akan wannan kudiri ya zama doka domin a hana masu wannan aiki gudanar da harkokinsu a cikin kasar, yayin da babban abokin karawansa tsohon shugaban kasa kuma ɗan takarar jam'iyyar NDC wanda bai fito ƙarara ya nuna zai amince da dokar ba, ya ce akwai buƙatar ƙarfafa dokokin haramta ludu da maɗugo da kuma ayyukansu a cikin ƙasar, inda ya zargi ƙasashen yamma da tallatar da aƙidar aure ko kuma mu'amalar jinsi ɗaya a ƙasar ta da ke yammacin Afirka.
To, Baba Yaku Makiri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, yan kwanaki kawai da kaddamar da gyararriyar matatar man Najeriya NNPCL da ke Port Harcourt ta kaddama ta dabaibaye sahihancin gyarar da aka ce an yi. Kan haka ne ma wakilinmu a yankin Niger Delta Lamida Abakar ya hada wannan rahoton, inda ya ji ta bakin masu ruwa da tsaki, ciki har da shugaban al'ummar Anisa mai makwabtaka da shiyar matatar Mr. Timothy Mberi, wanda ya ce
is not a new refined product from the old refinery.
Mr. Timothy Mberi yana cewa ne kamfanin mai na kasa wato NNPCL ya yi ƙarya matuka dangane da aikin gyaran matatan mai ta Port Harcourt. Ina shaida maka cewar man fetur da aka yi gwaji a baya-bayan nan, wanda aka yi gwaji da shi san ba a Najeriya aka tace shi ba, idan kuma matatar ta mai tana aiki gadan-gadan, ya za a yi a samu tireloli 4 zuwa tireloli 5 kacal. Ni ina ganin cewa kamfanin na mai bai shirya ba, kuma kamfanin da ya baiwa kwangilar gyaran matatan mai ta Port Harcourt ba shi ne ya yi aikin ba.
Technimont that was awarded this contract doesn't have even one single equipment on ground.
Masana harkokin mai a Najeriya tuni suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa. Malam Ya'u Babura ya yi tsokaci kan wannan lamarin.
Kamar yadda suka faɗi waɗannan alƙaliman daidai ne za a iya samun irin haka. Na aika ga akwai diesel wajen lita miliyan 2,100 da fetur miliyan 1,400 da sauran ne da suka faɗa din haka. Amma abin takeicin wato gaskiyar magana lamarin harkar NNPC a yanzu wallahi kusan sai dai kawai ka tausaya mata. Abin da yasa na ce ma haka, lamarin nan na shugaba mai cikakken iko abu ne mai wahala gaske. Yan siyasa nan kila kai musu yadda suke so, in ba haka ba sai su zo ba wai kawai su fitar da kai ba, in aka fitar da kai a kulluma wani sharri, duk wannan shi yake kawo abin nan.
Shugaban rukunin kamfanin mai na kasa wato NNPCL Mele Kyari gari ya bayyana cewa an gyara matatan mai ta Fatakwal, kuma batun da wasu al'ummomi ke yi musamman waɗanda ke makwabtaka da harabar kamfanin mai na NNPCL ba gaskiya bane. Tuni aka ƙaryata wannan magana a ƙarara.
Gyaran da muka yi fa ba kanikanci aka yi ba, gyaran da aka yi na tabbatacce canje-canje da ba taɓa yi ba. Akwai injin da bai aiki ba tun da aka fa akwai injin da ba shekara 27 ba su aiki ba, duk an gyara su kusan wannan refinery ta zama sabuwar ba. Saboda haka ba mu da tsoron kasancewa wannan refinery tana aiki kullum. Saboda haka ba mu da abin da za mu ce illa iyaka, mun yi wa Allah, muna yi wa Allah godiya. Mun san zai biya mu, zai saka mana, amci mana mutunci, an zage mu, an ba abin da ba faɗa ba. Amma karshe yau Allah ya kawo karshen shi, kuma insha Allah abin da za a ce kina muna cikin farin ciki da ni da ma'aikata NNPC da directorin kamfanin nan da kuma har da ƴan kwangila da suke yi.
Shi ma mai magana da yawun kamfanin mai na NNPCL Mr. Olufemisu ne ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa kamfanin mai na ƙasa wato NNPCL ya yi fatali da waɗannan bayanai. Haka kuma sanarwar ta ce man da aka loda duk a Najeriya aka tace shi. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To gaida Lamido daga Najeriya kuma sai Ghana, inda ɗan takarar jam'iyyar adawa ta NDC John Mahama ya je yaƙin neman zaɓe a ɗaya daga cikin al'ummomi masu muhimmanci wato zangon Nima da ke Accra, yayin da ranar zaɓe wato 7 ga watan gobe ke gabatowa. Ga Idris Abdulla Bako da rahoton.
Mr. John Dramani Mahama, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta NDC, a jawabinsa ga al'ummar zangon Nima ya yi alkawarin sake gina babban titi da ya ratsa unguwar da kammala gina babban kwata da aka fara shekaru da dama ba a kammala ba idan ya yi nasara a zaben bana.
Aikunan da damuna yi muka bari office sun bari duka sun aje. Na tuna da Nima gata, mamobi Nima gatan da damuna yi. Gashi an bari. Amma na sani NDC za ta ci nasara, ta komo mu zo mu yi muku gotan ga mu kare da ya dare na bikin hanyar ku ga Nima Highway.
Haka kuma John Mahama ya yi wa musulman Ghana alkawari.
Yanzu idan mun so za mu rage kudin zuwan haji, dan da kowanne ya yi niyyarsa ya je haji ya samu sautin shi, ya kamata musulmi mu ma mu samu holiday. Don shi ya kafa muna holiday biyu, guda na Eid al-Fitr, guda na Eid al-Adha. Yanzu amma mun gani kaman na Eid al-Fitr na akwai damuwa kadan. Don shi ka duba cikin manifesto, mun sa wani abu ciki. Saboda ana kwance azumi a yi sallah, ana duba watanni tukuna a yi. Don shi waro suna gani su kwance yau su yi sallah, waro su ba su gani su kwance gobe su yi sallah su. Don shi NDC mun rubuta cikin manifesto kama idan mun zo holiday na Eid al-Fitr na za mu yi shi biyu ne.
Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris, yanzu kuma lokaci ya yi da za mu zakuɗa gefe guda Hassan Maina Kaina ya gabatar mana da shiri na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba ainihin tsarin da 'yan ta'addar Lakurawa ke bi wurin aiwatar da aika-aikarsu a wuraren da suka mamaye. Toma Dalla, ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto daga yankin Sokoto ta Gabar, inda ake fama da ƙalubalen ɓarayin daji, Aminu Almustapha Boza, ya ce 'yan ta'addan nan wato Lakurawa na haɗe da 'yan Najeriya da ƙabilu daban-daban. A zantawa ta musamman da abokin aikinmu Nasiru Adamu Elhikaya a kan yadda Lakurawa ke aiki, Aminu Boza ya amince cewar sun samo asali ne daga ƙasashen ƙetare musamman Mali, kuma suna haɗe da sauran ƙabilu wato Buzaye, Fulani da Hausawa. Boza ya ƙara da cewar sukan yi magana da Larabci, inda akan fassara da harshen Hausa, kuma suna da'awar jihadi kamar da yadda 'yan Boko Haram suka fara. Dan majalisar ya bayyana yadda lakurawa kan hukunta limamai da ladanai da suka samu kuskure wurin yin karatu ko kuma tada iqama ko kiran sallah, kuma suka nuna su ba 'yan ta'adda bane, suna aikin Allah ne. Da farko Nasiru Adamu Alhikaya ya tambayi Aminu Boza, shin menene bambanci tsakanin lakurawa da sauran 'yan ta'adda ne yau da kullum irin su Bello Turji?
Abinda bambancin lakurawa da sauran 'yan ta'adda, su wanda lakurawa wato su 100% addini na su suke busa gare shi, za su suna nan za ka ƙauyukan nan, za su zo su isko liman sai su ce to shi la dan yi iqama, wani iqama in bai daidai ba da naunin za su ba shi kashi, su ce kuma sai ya iya shi liman a ce bi hudu ba da naunin hudu ban nan iya kuskure shi ma su ba shi kashi, wani karatun fatiha ya su ga kuskure kuma su doke shi, za su zo kuma su isko dabbobin mutum in dabba ka ta kai nisabin zakka su cire maka zakka,
kuma da masu da'awar jihadi kenan ko ne
su da ma ishu na jihadi ne da masu kai, tun da in suka zo za su tara mutanen gari sai su yi hudu ba, sai su yi hudu ba ina fara su ci gaba da sai su kai karshen hudu ba, sannan su dawo su wa mutane wa'azi, ba su kara wa'azi su ce kuma su ba su taba kowa ba su akowa komi ba su cire kuma su dai abin suka so a koma ga Allah, saboda akwai tsara na tashi a kirama akwai kaza akwai kaza akwai kaza, to ka je da salon nasu abu hikis na biyu kuma suna fara da yan ta'adda da wallita, sai in kun taba su su ko sai su taba su, kuma gaskiya suna da heavy weapons dan makaman su sun yi dulle su bayan da tushi suna su haddara suna da
kici daga mali suka tabo,
akwai mutanen mali akwai hillani akwai kuma hausawa cikin su akwai buzaye cikin su, tun da aka duba akwai wanda suna da gashi har bayan su, biyu kuma sun haɗe kuma suna haɗe da hausawa, tun da an suka zo suna wannan abin sun suna yaren su ai hausawa ka ka translation da magagaran su kai, akwai wanda suna da harshen su ne sai suna fassara mutane, suna larabci suna hillanci suna kuma wani yare wanda ba san ko wani yare bane, amma dai suna larabci suna hillanci suna kuma wannan yaren da ko yare ina ne ba mu sani ba,
ba sa taba mutane haka kawai sai dai in mutum bai yi hudu ba ko bai yi karatu mai kyau ba suke hukunta shi,
yanzu ba su taba yin nasa, sai dai in ka zo baka yi karatu da kyau ba ko in kana da dukiya baka yi da zakka ba to wannan na za su duka mutum, ko wajen ya kama baka yi kama mai kyau ba, to suna cikin mutane suna shiga masallaci su yi sallah liman in baka yi sallah mai kyau ba za a zaunar da kai a dani ka adawa ce kuma sai ka sake karantawa, to kaga sai ba su suna da tusa akidodi na
su dai lakurawa su shigo gari in ka san baka iya fatiha,
wallahi da sun shigo yanzu sai suka shigo ga ta gama abin suka ce to kai jaraba suna ta mutum ya karanta da yakan kai jaraba dan baka yi daidai ba da kai da mata a kwanta da kudu a zani ko gaban dinka, kai an samu dan da shekara 10 sai an tambaye shi karatu sallah in bai iya ba da wallahi in bai iya ba, uwayen za su kwanta su zani uwayen me yasa ba su koya masa karatu ba, ko a ce yaro yi sallah in bai iya sallah ba a ce ai shekara 7 an kace ai sallah, to ka ji matsalolin da baka fuskanta su wannan,
wato duk yadda abin da yake suna da bambanci da mutanen da suke yabuwa wajen
gaskiya suna da bambanci da banditiri na da bambanci da su, kuma yanzu ka zo suna hada mutanen gari na cewa to su ba wa balayi ba ne, suna wa duk wanda suka zo kuna faɗi ya ba ku magana gari a cikin nan ƙauyukan nan na Tangaza, yanzu haka in ka zo ƙauyukan nan suna nan cikin mutane kuma yanzu ka sai abinci mutane suna biya suna biya gaskiya, kuma gaskiya ba mu har yanzu ba mu ji anda an ka ce sun fasa shago ba ko sun kashe ɗan nasar in banda wanda an ka yi kebi, amma dai wanga dai mu ba mu ji shi ba sun fasa wallahi,
a takaice dai suna da amfanin su amma suna wuce gona da iri ne kawai,
wallahi na kai ba su da wani amfani kuma kaga ai su wata akida ta a gare su wanda aka daɗa wanda suka sa su sa mutane da only tun dai ita ne gwamnati ta tashi tsaye, tun ai kaga last time akwai jami'an tsaron mu wanda an gudu sun ka taso har tare da kanto mallo karkan mu, kaga sun zo suna kan hanya sun ka bude musu wuta har sai ka ce mana wasu jami'an tsaro, ko kaga ni mutane na gudu sun ka kashe mana jami'an tsaron mu da wanda shi ke ne kanto mu ma dai Allah na hishe shi, amma dai gaskiya sun so hanalbe su kaga wani nau'in ta'addanci na daban kuma, kuma kaga suna nan yanzu kara yawa ɗaya suka yi kara yawa kawai suka yi kuma suna da dabbobi, tun da yanzu ka zo cire maka zakka suka yi da kansu ha, suka cire zakka da kansu sai su haɗa cikin dukiyarsu,
oh su ne masu cin zakkar kenan,
suka cire zakka da kansu eh,
wato dai tafiyar dai gaba ɗaya dai ba ta alheri ba ce da yan ta'addan da waya,
wallahi babu alheri cikin tunda akwai aƙidodi da suka tsawa, na biyu kuma kaga suna nan suna ta ƙaruwa, to kaga yanzu ka yawa ba musamman wasu ba misali, dole gwamnati ta tashi tsaye kaga suna nan da yawa yanzu suna nan wallahi kullum sai sun ƙara yawa, to kaga misali in sun ka taru sun ka yawa sosai kaga ba mu san mai amana wasu ba misali, to da kaga ko ISIS ai kaga da ISIS da Boko Haram kaga ai duk da kaɗan kaɗan sun ka fara,
kada kai ga kafa tuta kenan,
kaga duk irin gogewa na ta'addanci in ka duba kaga duk kusan mun wasu guda ce, to kaga da Boko Haram da Fandix da su an ga lakura kaga in ka duba sai kaga duk dai kusan mun wasu da ta'addanci ne, to gurin ko ne kai abin da muke ta kira ga gwamnati to su gelle tuji tun ai kaga su gelle tuji ai kaga da ƴan kasar mu ne misali dan tsakanin Isa da Sabo Mino da Shinkaye ne su Halilu su Bubu da ƴan ta'addan nan, kaga yanzu haka magana gar nakai da kai in dai ba ta bar wajen ba in na shi gelle tuji ai tana shiga cikin garin Baharawa har gobe ba ta bar wajen ba, to kaga duk mutane na nan na zama na wuraren nan da abu Allah dai sai abin da zai faru.
To sai an ƙara ninka kwazo wajen
wallahi sai an ƙara ninka kwazo kuma yanzu kaga babban ma'ajin matsala yanzu kaga minista na tsaro na Najeriya ya taho shugaban sojoji na Najeriya ya zo sakwato misali to kaga sun zo da niyyar gashi abin da za su yi kamar abin da suka faɗa ma duniya to yanzu mu abin ma fargaban mu yanzu kaga abin ya zama shiru kuma to kaga yanzu fargaban mu ma mutane ne su taso to wa mutane kuma da ran miki yanzu shi dai babban fargaban mu ba yanzu kaga yanzu an gwada cewa za a zo a yi yaki da 'yan ta'adda a murji 'yan ta'adda a yi kaza to kaga ga na kura ga karuwa suka yi a Sokoto misali amma wallahi eh ta dole sai an dake bakai kwarai da gaske mu ɗan kawai ne in ka kira nombobin su suna ga maka ga suna cikin kawai su suna kuna nan da cikin kawai kasu suna abubuwa kuma wallahi suna da cikin kawai yuka yanzu haka magana gar da kai ai tangar da kawai goro duk suna da wuraren nan
limamai da ladane dai sun fi shiga hazari
wallahi tashi suka ba mutum tashi wallahi ba
to madalla masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Elhikaya Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
to ga da Hassan da tawagarsa yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa lambar da za a kira ita ce BCB 2 9 8 6 5 0 to kamar yadda muka ce yau kofa bude take mutum ya kira ya bayyana ra'ayinsa kan maudu'in da zai zaba da kansa ba mu da wani takamaiman maudu'i yau kofa bude take to da alamar akwai kira daga Nasarawa muna jin ka na Nasarawa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
alhamdulillah suna tare da babawo mai awo ne da cikin garin Jikata
muna jin ka babawo
yawa kamar yanda manya irin abubuwan da suke faruwa a nan bangaren arewa muke so in kira ga dattawan arewa don Allah su ji ba halin da kasar nan yake don girman Allah su taimaka su haɗa kansu gaba ɗaya wato in ba haka ba fa in ba ta haɗa kansu ba fa tsakanin Allah ana ganin wannan abu kamar wasa abubuwan nan zai zama wani iri muna kira gare su don Allah su biro gare su haɗa kansu gaba ɗaya su samu shugaban ƙasa magana kashe da wasu hana noma da ake yi wannan tsarin nan gaskiya tsakanin da Allah ana ƙarfin ƙasar da fa a arewa ne sai da ta muna da roƙo Allah ubangiji ya fa ba su iko haka na gode
to mun gode da shawarar ka da ka bayar da fatan za a yi aiki da ita bari mu je Borno wake to da alamar dai layin na Borno ya katse to kamar yadda muka ce yau kofa bude take mutum ya kira ya bayyana ra'ayinsa kan duk wani abin da zai amfani kowa to bari mu je muka tsinan duk wake kan layi aka tsina
to alhamdulillah suna na ya kuma da cibiyar dajin taɓalli karamar hukumar Musawa da ke jihar Katsina
muna jin ka
to ubangiji Allah ya ƙara daga darajar wannan gidan rediyo a cikin kuna ilmantar da mu kuma kuna ƙara mana wayar mana da kai a wannan gidan
rediyo
to har kullum dai mutane muna ƙara yi wa shugabannin mu addu'a ubangiji Allah ya ba su iko sauke nauyin da ke kan su namu na mu talakawa a kan su na gode da daman da aka ba mu dai a mutum ta ji lafiya daga Yakubu muna tafe da ku
to mun gode sosai mu kuma bari mu je mu gusau kusa da kai gasol da bari mu je mu gasol wake kan layi a gasol to muna jinka Malam Ibrahim
to ni dai ina jirare da gwamnatin tarayya da sanatocin Haruna Manu Central Zone da sanatan Muri da Allah taimaka gyara ma hanyar mu ta dora da sakaci daga Numan zuwa Bukari gaskiya mun kan sai ta Allah da wata gada nan da ta lalata
to da fatan hukumomi za su ji wannan kuke na ka bari mu je mu Nasarawa wake kan layi a Nasarawa to muna sauraron ka amma ka daga murya
kuma kan karfi ran gamba saboda sai mun ba mu kalma abinda an ra'ayi ta a game da magana yin Allah kurawa din nan gaskiya kamar da gwamnati ta kashi mataki akan su domin a kuma sun ka fara kadan kadan sun ka fara yawa har abin yayi tsananti kai ko yanzu Allah in ba a dauki ba kike sai an sun tauri to gaske akwai alamun da a samu ta mata kuma ta ake irin wannan abuna bulluwa a kasa kuma a ce wai a dako oho.
To da fatan hukuma za ta ji, bari mu je ga malami na gaba. Muna sauraron ka. Ci gaba Kaduna, ci gaba. Wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana na Sirajo ya fitar daga an cokar markumar ku bawa jar Kaduna.
To Sirajo muna jin ka.
Muna kira ne ga gwamnatin jar Kaduna da ya taimaka a ba mu titin da suka tashi daga tushen wuce zuwa primary school. Central da kuma daga Madabu zuwa Karshanu a taimaka a zo a zama da su saboda mun zaɓe su. Na gode.
To mu ma mun gode da fatan magidan gwamna ya ji ka, kuma bari mu je mu Maiduguri. Wake kan layi a Maiduguri? Wake kan layi a Maiduguri? To. To da alamar da layin malamin na Maiduguri ya katse, bari mu je to Abuja. Wake kan layi a Abuja?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To kana magana da Aminu mai albasa da ke garin Abdulsalami a karamar ko mulkin bodin ga ajiyar sukun tare da Najeriya. Na kira ka nan cikin birnin Abuja DJN albasa ne.
To malami ci gaba.
To ni zan yi magana irin lafuran da ake sun faru a jihar Sokoto. To muna sanar da shugaba ko mu ce gwamnatin jihar Sokoto irin alƙawarin ta ɗauka na cewa za ta magance matsalar tsaro a lokacin take neman wannan shugabanci. To muna ƙara tuna mana cewa ya kamata wannan alƙawarin ta yi mu ɗan Sokoto mu ga an cika mana wannan abin musamman gaba ta Sokoto da abubuwan da ke faruwa. Da fatan gwamnati za ta je wannan kira nan.
To mun gode kuma da fatan gwamnati za ta saurare ka, bari mu je mu nasarawa.
Bashir tana da jama'a lafiyan bari bari.
Muna jin ka malam Nasarawa.
Muna cike da farin ciki a dangane da gyara matakan mai na fatakon da gwamnatin Najeriya ta yi wannan abin a yaba ne, kuma muna fatan hakan ya sauƙaƙa a manufofin da ma sun ce rayuwar da yan Najeriya suke ciki. Bashir tana da jama'a lafiyan bari bari da ramuka lafiya.
To mun gode maka, mun gode ma kowannen ku da ya kira ya bayyana ra'ayinsa, da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu wanda yanzu nan za mu gabatar muku, wato shirinmu na ƙarshe kenan, labarai.
Ministan harkokin wajen ƙasar Ukraine ya yi kira ga takwarorinsa na ƙungiyar tsaron NATO da su baiwa Kyiv gurin gayyata zuwa wani taro a birnin Brussels na ƙungiyar ƙawancin tsaro na ƙasashen yammacin duniya. A cewar wata wasiƙa da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bankaɗo a yau Juma'a, wannan wasiƙar dai ta nuna yunkurin Ukraine na sabunta ƙoƙarinta wurin ganin ta samu gayyata zuwa ƙungiyar tsaron NATO. Hukumomi a Najeriya sun faɗa yau Juma'a cewa akalla mutane 100 wanda galibinsu mata sun bata bayan da wani jirgin ruwa da ke jigilar masu kasuwancin kayan abinci ya kife a kogin Niger da ke arewacin Najeriya. Wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a cikin dare ya kashe akalla Falastinawa 30 a zirin Gaza, wanda galibi 'yan sansanin Nusrat ne da ke tsakiyar yankin, a cewar ma'aikatan lafiya a yau Juma'a.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tayani gabatar da shirin, da producer mu Fiona Landudu Mai da kuma injiniyan mu na yanzu Lopes, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.